Saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Kaki.
Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, amma a yau 20 ga watan Afrilu na shekarar 2023 filin namu zai bada tarihi ne akan yadda ake gudanar da bukukuwan sallah a dada yanzu. Wakiliyar sashen Hausa ta sami tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan maudu'in namu na yau.
To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
Shirin ne da likawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da bako da ta gayyato mana.
To masu sauraro, barkamu da haduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman wanda zamu gabatar domin sallah. Sunana Binta Ibrahim tare da malama Fatima mijin yawa. Barka da zuwa.
Yawa barka ka dai.
Zamu tattauna ne akan al'adu Hausawa a game da yanda ake gabatar da shirye-shirye da shagulgulan sallah. Da lokacin da aka ce an ga wata a kasar Hausa, abubuwan da ake gabatarwa na al'ada su tashe su tara gauro da kuma shirin sallah shi kansa, shin me mata suke yi domin gabatar da shagulgulan sallah tare da ƴan mata da ƙananan yara? To Hajiya Fatima, kun ga jiya kun ga yau, cikin al'adun malam Bahaushe masu ban sha'awa wanda ake yi domin tarban sallah, da me ake yi domin mu tuna baya mu ji yaya al'adun mu suke a da kuma sannan mu duba yanzu shin yaya abin yake?
Alhamdulillah, lokacin kika ce za a yi wannan shiri game da maganar tuna baya game da al'adun da ake yi game da shirye-shiryen sallah, gaskiya na ji daɗi saboda kaman Bahaushe da yake ce kowa yana da bayar daɗin bana ba. Nakan so in ga ina tuna irin waɗannan abubuwa waɗanda ke sa mu farin ciki da nishaɗi da sauran mu a cikin zamantakewar mu. To kamar yadda muka sani cewa daga lokacin da aka ce an zo goma na ƙarshe din nan, yara matasa za su ga suna abubuwa na ban sha'awa wanda ya shafi al'adun mu, kamar irin su tashe, za su ga ana shiga kala-kala, in ƴan mata ne su yi shiga haka, ana wasa, ana abu kamar dai wasan kwaikwayo haka, in maza ne maza ki ga suna wani abu shi jato mai magani, a samo kwando a sa ma ganyayyaki kala-kala, a je kofar gida wannan kofar gida, a je kofar wannan shago, ana fito da magani, ana wannan maganin kaza ne, wannan maganin kaza ne, ana waka mai daɗi, ba kiɗa ba komai, amma sai ki ji kaman kirawa.
To wato tashe kenan.
To su ma ƴan matan bangaren suna yin nasu. su ma yara samari ɗan maza su ma suna bangaren nasu zaki ga an daura ma yaro abu a kugu yana ce zai shiga ana karka shiga ko zan buga karka buga
wato mai barna
mai banna mai banna dan kiri ne ya yi sai ka ne ba zaki ga abubuwa
ko a ga yarinya ta yi shiga irin na matan aure kila da ciki har da goyo tana nuna kila ba ta jin dadi mijin da na mata kaza da kaza wato kuma ana fadakar da iyaye ke ne magidanta
kuma tashan nan zaki ga ba yanda za a yi saki nishadi kin ji kina jin dariya ba saboda ana yin shi ne kamar wasan kwaikwayo to bayan haka kuma dai ana haka kuma zaki ga gwauro ana mishi kida ana gwauro ta shiga riya waye kasancewa ai kin gama ce ba ita ke zuwa ta nemi aure ba ana zaburar da su ne su rika yin aure kafin azumi ko kuma bayan azumi zama dai ba mata dai bai yi bane kawai saboda cikan martaban da malam Bahaushe shine a ce yana da mata to kin ga anan ana magwaron ba'a ana ce ta shiga riya wato ba mai tashi shi
wato duk dai a goma tsakiya kenan ake wa'annan
eh goma tsakiya zuwa goma karshe kin ga ana nuna ba matan da za ta shi tashi na gama abinci ka ci to kin ga dai wannan ana kwadaitar da mutane su yi aure kuma kin ga kuma aure shine kamalan ai dan adam gaba daya to bayan nan kuma shikenan an zo goma na karshen nan musamman a ce miki sauran kwana bakwai sallan nan to hankali gaba daya da iyaye magidanta da iyaye mata da yaran ma duk kuma hankali zai koma ne kan al'amarin sallah su iyaye su koma al'amarin maganan karban dinkin kayan sallah na yaran su da nasu kansu kuma su iyaye maza kuma a koma maganan shefana abubuwan za a ci da sallah su kuma iyaye mata maganan gyaran gida da yanzu a shirye shiryen abincin sallah
to wato in na fahimce ki akwai irin wannan kwaliman da ake cewa ana yi wato a gyara kayan gida a tsaftace ko ina
kwarai da gaske al'adar malam Bahaushe aka ce miki wannan kwana bakwai ɗin na kafin sallah zaki ga ana kwalema musamman samari maza an fi tsora musu wannan kwaleman su share yana su in akwai ciyayi su nome duk wani abin da ake bukata a zuba su za su tarkata su fita da shi kin ga nasu aikin kenan su kuma yara ƴan mata zaki ga duk an yi kwaleman kayan daki an su zanin gado labule duk zannuwan da ke daki za a yi kwalima musamman ana irin jibi sallan nan sai a je rafi a wanke shi gida dai ya kasance tsaf-tsaf su kuma bangaren iyaye mata zaki ga abincin nan da za a dafa wani gidan zaki ga an yi tuwo ne tuwon shinkafa wani gidan za a yi tuwon masara wani gidan kuma za a dafa shinkafan ne to shi wannan abin da za a sarrafa mu yara kanana ana nuna musu himma akan dukan al'amura zaki ga an fito da shinkafan a ce ku zauna anan ku tsince
to da yake yar Hausa ce
yar Hausa ce shinkafan ne yar Hausa za a zauna yara kowa da tirar shi ana tsincewa tsince shi sarai idan kuma ma masaran ne za a gyara shi a baka ce shi akai nika a nika shi tun kafin rana amma wani abin sha'awa da ke faruwa idan duk ƴan mata sun gama wani tsincin shinkafan ina tabbatar muke cewa ba a bari su wanke saboda me saboda duk mace lokacin sallah tana son a cikin shagalin sallah abincinta ya fi na kowa daɗi ya fi kuna kowa mahimmanci ya zama tsaf-tsaf komai an yi shi daidai saboda mene saboda kasancewa ba irin abincin da ake ci ne kullum yau da gobe a gida za a kai wuri-wuri
haka wato sunan shi wannan abincin sallah wato na musamman ne to za a yi rika
mai kyau ne za a yi shi da daɗi za a maida hankali ba za a yi dai kauri ba komai dai saboda me saboda za a kai gidaje kala-kala a rika ci abincin wance ya fi daɗi kowace mace a lokacin za ta baza hikimanta ne saboda abincin ta ya fi daɗi kin ga a wannan abincin sallah kamar yadda shi masu yin tuwo suka gyara masara wasu ma za su da tuwo masaran za su yi wasu kuma ma wainan masaran wasu su yi tuwon shinkafa wasu su yi wainan shinkafa to akwai ma da yawa za ki ga an ce wance ta yi tuwon dawa ne miyan kalkashi na fi marmari shi ɗibo min shi zan ci saboda mene saboda idan an yi abincin nan za a kai gida-gida kuma an kai gida-gidan za a tara shi waje ɗaya ne matan gidan kowa ya fito ya ci abin da yake so saboda ranar sallar na ranar farin ciki ne
ba ruwa
abin da kake so shi zaka ci kuma zaka ci daidai gwargwadon cikinka
to a cikin abubuwan da ake na shirye-shiryen sallar hajji akwai zanin da ake yi wa mace wanda ake ci mishi wai zanin tashin asuba wanda yake al'adar mallam Bahaushe akan yi wa mata wanda suke cikin ɗakin miji ya siyo mata kaya na sallah musamman karamar sallah ɗin da ake yi na azumi zaki ga an ce wannan zanin tashin asuba ne wanda akan dan samu rashin jituwa fa idan shi malam Murtala bai yi zanin sallan nan ba akwai tashin hankali a ciki
eh to kin ga kafin sallan nan da nake miki ana shirye-shiryen dinkuna akwai zanin tashin asuba wanda mazaje ke ma matan su anan kin ga akwai wani hikima guda da yawa ma cikin hikimomin akwai mace da take zaman gidan mijinta malam Bahaushe ya sa wannan al'ada nashi ya nuna mata cewa zaman gidan miji yana da muhimmanci gashi wance da wance suna da maza an ba su zan tashin asuba amma ke tashin asuban ki ya tafi a haka kin ga shi ma an nuna ma mata a al'adar malam Bahaushe ki zauna gidan mijin ki zama lafiya ki hakuri shine yafi dacewa da rayuwar ki sannan kuma akwai kyautatawa wanda ke tsakanin mata da miji an ce gashi ki daura za ta ji dadi kuma asuban nan
kuma amma wance ita ma amma
amma wance amma kuma shi asuban nan take tashi za a ƙara mata ƙarƙwarin gwiwa na tashin asuba din to a lokacin nan shi Bahaushe ya kiro wannan magana al'ada ni zan tashin asuba abu ne wanda yake ake samun fa'idoji da yawa a ciki amma daga baya da ake duka samun yan bana sai labarin ta fara canzawa
kaman yaya
saboda yawa sai ya duka zama tashin hankali amma wance ba amun ba
ko an mata mai tsada ba amma mai tsada ba
wacin da a lokacin zaki ga mu yara an daura mana shine a dan kwali kin je gida 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 kina nunawa
wai kashi to idan miji yayi sai kuma an ga
an daura an daura mai yaro aka
makota kun shi da
kike kai gidan wanta eh duk kawayenta ɗan wanta iyayenta sai a kwance a fito a daddaga a kalla ai shewa ai guda ai guda a ce ana sanya alheri ana sa a daura lafiya a kulle a ce to maza ki je ki yarinya yara mai tafaman wannan yakuwa to kin ga wannan yakuwa su kuma suna yi ne akan hatta wannan yakuwa da kyakkyawan niyyaye na a nuna mijina yana kyautata min
to kuma nagode
kyakkyawan dangantaka kuma nagode har ina so ku taya ni yabawa to amma sai ya zama kuma sai aka samu bullan wani abu daban wata za ta ce na wance ya fi tsada wata za ta ce ni ba a yi min ba to sai aka rika samun wasu abubuwa daban to saboda haka wannan zanin tashin asuba yana da muhimmanci wanda yanzu ina jin wannan fitintun da ke bullowa ne yanzu kawai sai aka bar shi a zanin sallah
to shikenan bayan nan an fara shirye-shiryen sallah kamar yadda kika ce a kwanaki bakwai kafin sallah gaba daya hankali ya raja a ne a shirye-shiryen sallah kuma kin ce a cikin irin al'adun abincin da aka fi gabatarwa a da lokacin ba zuwa ake yanar gizo ba tun da lokacin babu ma ballanta na a nemo wani abinci aka yi a Sudan wani aka yi a India yau fasar Ramadan wata bibi fasar Sallah wata bibi a ce sai an yi salo wurin girki iyakan dai abincin da ya kala
da su ne da
tuwo ne ko waina ko shinkafar a dafa ta haka nan ko a yi tuwon masara
gwargwadon samu
to bayan nan sai me ake gabatarwa a ciki
to kin ga aika kun abinci sallan nan akwai shirye-shirye da yawa musamman mata da yara sun fi wannan shiri akwai maganar kitso dan mata za su je su yi kitso kowa yayi kallon nashi ana kallo ana farin ciki sallah ta zo sannan kuma a kwaba lalle a yi kunshi kuma kafin a kai kitso a je kitson nan kamar yadda ake zuwa yanzu zaki ga tun kafin gobe a je kitson za a zauna a daka kalkashi te laushi a tankade sannan kuma a jika kanwa washegarin nan za a je kitson nan a wanke kan nan kyau da kanwa ki ga ya fita tas sai kuma a zo a maida da kalkashi a wanke ki ga kai da tawalki a zo a shafa mishi mai sannan a je kitson
to bayan da kikan ji masu kitso suna korafi ba gashi dai zamani ne yazo yanzu har akwai ma inda ake wankin na injin amma wata zai ta dauki kanta dukun na wari na tsami ta hana mai kitso ma numfashi mai kyau ta je wato a da mata masu tsafta
al'ada mai yana mana tsafta kin ga da yana mana tsafta ma shine har suka samu wannan hikimar da basira na abubuwan da zai wanke dattin kai din nan
wato a je lokacin sallah mace fitowa take
fes
to kuma budurwa ce
ba ki je a karin magana ana ce in zaka je neman aure kar ka je ran sallah ba
to
saboda ai za a samu mace ne ba su da wani illa a jikin ta ko ina ta gyara sai ka bari sai bayan sallah ta dawo rayuwanta na asali to sai ka je ka gane ita kazamiya ce ko me tsafta ce
to haka kin ce ana al'adar nan na abinci da sauransu na tabbatar da cewa ba kana yi bane dan kanka da ɗakin ka kawai kana yi ne domin kila al'umma za su zo ko kuma kai kuma zaka aika
al'adar
rabon abinci
a lokacin ranar sallah zaki gama zuwa ake yi ba dauka ne za ka kai mutum har gida
au ba sai ya zo sannan ka zuba mishi a plate
ba sai ya zo ba za a dauka ne safiyar sallah na kafin a je idi za a tsaddora ma yara kai gidan wance yaro ya je ya kai to kin san kaman game da magana abincin sallah nan ce miki ana kaiwa gida dankin nan da ake yi a yabu bango ana ganin kaman wani aiki tun ana gobe sallah ma ranan wannan dankin kenan zaki sauko da kwanukan ki wanda ya kamata duk ki sa abinci zaki wanke su tafi kife ki shanya ki kife ki tsane shi to rashe gani su ne za a jera su a zuba abincin kashi na gidan wance na gidan wani na gidan iyaye shi da ban kwana girman shi daban ne
to irin wannan katon dangan nan
kwanan gidan iyaye ki zaki ga su girman su daban ne kuma su ake fara kaiwa kan kai mutanen gari zo ki kai na gidan su mama zo ki kai na gidan su
ko kina nufin hajiya ba dan kwana na dan karami da yan matan su ke dan kaiwa su kai bane
na iyayen miji
cikakke kenan wanda kila zai wadace gidan
har za su raba
to
su kansu su da kai albin alfaharin su ya kudi an ce kawo kwano in sa miki abincin gidan wani sannan kuma ita ma uwan an kawo mata zaki ga ita ma ta raba ga abincin gidan wance bal raba ana kai ma iyaye to sannan saura sai jama'an gari to sannan kuma kamar yanda yake kasancewa kafin sallar nan nace miki akwai wanki da muke zuwa mu yi
to
sunan shi wankin sallah 27 ga watan Ramadan zaki ga ƴan mata anguwa gaba daya an haɗu wayo nan kwalema da aka yi kin tattara labule ne zanan gado ne komai da wani abu ne da ta a gidanku shike sai aje wannan rafi a wanki a wanki in an wanki a dawo sannan kuma in ana dawowa ranar agenda ne wanda ba shi da iyaka a gaban wa'annan ƴan mata musamman ni ƴan mata da nafi sani samari kuma suna shi suna nasu kwalema to idan aka dawo kina dawowa da wanki na kika aje din yawanci ma ranar al'adar mu muka kirkiro mu kanmu wannan al'adar mu yara sai a ce ranar wanki sallah ma ba a azumi saboda ranar za a je a una
akwai hutu
akwai tsifa akwai kitso kai ranar ranar da hidimomi ne to kina dawowa da wankin nan kuma za a je magana kitso ne
to
za a wuce wurin ne kitso ta ma a rafin ne za ta wanke kanta wani duk wannan su kuka da abin da
kuma ba a yi gayya
a nan kowa za ta wanke kanta ki wanke kanki tas kafin ki gama wanke kanki ya bushe ki zo gida ki shafa mai ki tafi kitso to sannan kuma akwai wani abu da ake yi wanda za a nuna ma jama'an gari in ka Allah ya kai mu gobe sallah ba za mu kasance cikin yunwa ba kawai wanda ya fargaban ba zai ci nama ba ranar sallah ranar cin nama ne mahaucin garin za su fito da shan da dizu za a yanka ranar sallah za a yi wasa da saniya akai a komo sunan abin muna tare shi lokacin hawan kaho za a je waya da saniyan ayi wasa zaratan samari mahautan za su rika hawa saniyan ana musu kida ana kirari su kuma da tawon da yake abin hawa hawan da tawon mahautan suna wani rumfa haka suna rumfa haka suna bada umarni in sa ta cika fada a ce a maida a dauko wata in wani kuma aka ga ya cika ganganci a ce ya sauka ya je ya zauna waje idan ba a bukatun jin ciwo ba a bukatun wani abu na damuwa a wurin
haka
to saboda haka wannan nama ana nuna magidantan gari goben Allah ya san fa akwai nama a garin to ana yankawa gobe zaki ga duk wani duk kasuwan ba komai sai nama a lokacin ba a wannan gisan ba a cika mai wannan gisan a lokacin nan ba a wannan gisan daga baya ne aka zo aka fara a siya saniya a yi kaukawa a hada kudi a siya a raba amma a lokacin garin kowa zai zo ya dibi nama yanda yake so ya siya zaki ga har yara ma wani eh wasu yaran masu zuciya ke sun dan yi asusun su za a sai nama a zo a gyara duk zaki ga naman nan ya kare
ويلي ويلي يا
واد
تتهرس هالضرر
ويلي ويلي يا واد
تتفرم khatma gasli yow gasli ko halili la sid amara halili la sid amara almu kal aziz min abn medina almu ksara w kida min sara almu kisi w qad turidi almu kal aziz min abn medina almu kfakya w lkharqa jdida
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Kuma wanda ya san ya lodi kayan Niger ya cire kayan Niger na kar ya zo ko kayan Niger wanda kuma ya taso yana zuwa kar ya zo anyan nan bai save ba
manyan motocin daukan albasa na ɗan Ghana 11 ne ɗan ta'addan Burkina Faso suka banka ma wuta abinda ya sanya direbobin cikin halin fargaba tare da bukatar da suke da hukumomi musamman ta ECOWAS da ta hanzar ta tsoma baki domin ganin an shawo kan wannan matsala Usman Muhammad shugaban direbobin da ke daukan albasa daga jamhuriyar Niger zuwa Ghana ya faɗa wa muryar Amurka cewa
suka tare lorikan mu har 10:11 suka kokore da albasa duka ba mu san abinda ya faru ba sai karen jiya kuma wani suna zuwa kuma za su ne suka kone wannan lorika suka kara in sun tare suka karbi abin magana driver sai su wulga cikin lorin sai da kone lorin na gaba da baka ya ka cira wani na ba drobobin nan suka tare wurin ambassador ambassador kuma ya amshi magana su ba su yi su tare wurin amma mun yi takada mun zo mun ba su sai su ma su ba manyan na su duba bin da za su yi muna muna roko ECOWAS saboda Allah su tashi su duba wannan abu kone konen da ana yi muna lorukan nan yayi yawa kware
wannan matsala na kone konen motocin daukan albasa na barazana ga tsaron abinci a Ghana tare da ita yarjejeniyar kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nahiyar Afirka ni shuwaye ba Abubakar mai sharhi akan tattalin arzikin ciki da wajen Ghana
kasuwanci ba dai ya bunkasa ba duk lokacin da yake akwai tashin hankali duk kowane mutum yana son ransa kowani irin kudi mutum ke nema in dai yana tunanin in yace wani wuri ya rasa ransa kaga yiwuwar zuwan shi wurin nan ya je kasa na farko kenan dangane da wannan motocin da suke kona wannan kaga da akwai alternative da ake bi da yake ya zama short ya zama cost effective wato ba za a bata kudi diwa ba a yi a je a kawo albasa kaga wannan kuma yana da sakamako bisa ga crashin albasa to yanzu tunda wanga ya zo kaga na farko akwai wasu masu janni ba su zuwa sam wayanda kuma suke son su zo koko su je su dauko sun bi dogon hanya suka bi dogon hanya kuma sun sha mai dewa wahalan su kuma yayi yawa ya kawo kuma rashin albasa yanzu ya je sama dangane da wannan jirgin yana kasuwancin da aka yi ga kasashen Afrika don saboda mu samu sauki da ya kamata kasashen Afrika da su shiga Burkina su je su taimaka a samu zaman lafiya
duk da cewa an dakatar da Burkina Faso cikin kungiyar kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS sakamakon ci gaba da mulkin soja da ake yi a kasar Umar Sanda Ahmed mai sharhi kan harkan tsaro na ganin kamata ya yi da ECOWAS ta dirka dakaru domin kare al'ummomin da ke tsallake Burkina zuwa wasu kasashen da ke makutaka da ita
ce garrufan ECOWAS da suke da ihtimami ya kamata tun da wuri ba bori da sanyin biwa tun da wuri a tashi a yaki waɗannan ƴan ta'adda domin idan an cale ba ce batun albasa ba ya zo ya kai hukumar da take da iko in sun gani sun yi rauni sun kwace kasan kenan wannan kuma bai dace ba da shi na ra'ayi yanda an ka zo wani lokaci ECOWAS ta fi da rundunar suka shiga kasan Cote d'Ivoire suka shiga kasan Liberia an ka samu zaman lafiya lokaci ya kai ya kamata a koma baya a duba wannan shirye-shiryen
Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
Get
Masu ba yaro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da Tatiana gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Leather Station da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya